na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Talata 9 ga watan Mayu na shekarar 2023 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan kwashe kusan tsawon shekaru biyu a hannun barayi a cikin daji an ceto mata uku yayin da biyu har yanzu ke hannun waɗanda suka yi garkuwa da su sannan za ku ji cewa har yanzu ana samun sarwantar rayukan jama'a sanadiyar hadarin kwale-kwale duk da matakan da mahukunta ke cewa suna dauka na magance irin wannan matsalar muna kuma tafe da shiri na musamman da kuma labaran wasanni kafin mu tsunduma cikin taskar hotannin mu bari mu je da duniya ta yi ne
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da 'yan Sudan 700 suka kauracewa gidajensu tun bayan barkewar rikici a watan da ya gabata tsakanin bangarorin sojan kasar biyu da ke neman kawo madafin iko a kasar da ke arewacin Afirka. Sabon adadin wanda hukumar kula da kaurar jama'a ta Majalisar Dinkin Duniya da ake kira IOM ta fidda a yau Talata ya lanka fiye da na mutum 334 da hukumar ta ce sun gujewa matsugunansu a makon da ya gabata. Hukumar ta IOM ta ce karin 'yan Sudan 200 sun tsere daga kasar. Fitar sabbin alƙalaman na zuwa ne kwana guda bayan da wakilan bangarorin biyu da ke fada suka yi wata ganawa a rana ta uku a birnin Jidda na kasar Saudiya. An dai tattaunawa ne da nufin ba da damar kai agajin jin kai ga dabban mutane da ke bukata a kasar. Wasu hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai da safiyar yau Talata. Sun kashe wasu manyan kwamandojin kungiyar mayakan jihadi su uku a zirin Gaza. Jami'an lafiya kiwon lafiya na Palestino sun ce harin da Isra'ila ta kai ya yi sanadin kisan mutane akalla 12 tare da jikkata wasu 20. Kungiyar mayakan da ke samun goyon bayan Iran ta tabbatar da mutuwar mayakan kwamandojin nata da ta bayyana sunayensu a matsayin Khalil Batnini da Tarek Izzeldin da kuma Jahir Ganam. Wani mai magana da yawun kungiyar ya ce za su mai da martani akan wannan harin. Isra'ila ta ce mayakan da aka kai wa hari na da hannu a wani harin rokoki da aka kai kan Isra'ila a kwanan nan. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya ce duk wani dan ta'adda da ya cutar da 'yan kasar Isra'ila zai yi nadamar abin da ya yi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta sanar da rattaba hannu akan wata sabuwar yarjejeniya daga tafarin kamfanin haƙar ma'adinan uranium na ƙasar Faransa domin tsawaita ayyukansa na haƙar sinadarin uranium a ƙasar har zuwa shekara ta 2040. Ministar da ke kula da ma'adinan ƙarƙashin ƙasa Hadiza Usaini ta sanar da ƙungiyar yarjejeniyar wanda za ta ba da damar ci gaba da aiki a mahaƙar Somayar da ke yankin arewacin ƙasar har zuwa ƙarshen shekaru 11 wato ƙarin shekaru 11. Wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ministar da ke kula da ma'adinai ta ƙasar Nijar ce da ta sanar da kullayar jejeniyar wadda za ta ba da damar ci gaba da aiki a mahaƙar yankin Arlit a arewacin ƙasar har zuwa ƙarin shekaru fiye da 10 daga yarjejeniyar baya. Hadiza Usaini ita ce ministar da ke kula da ma'adinai. Ta ce yarjejeniyar ta kunshi ba da lasisi da kuma sake fasalin kuɗinsa a matsayin kamfanin da zai maye gurbin Areva wanda ya shafe shekaru 50 yana aiki a Nijar domin samar wa Faransa makamashin inganta harkar samar da wutar lantarki. Gwamnatin Nijar ɗin dai ta dukufa wajen inganta harkar ma'adinai musamman ma dai kasuwancinsa tsakaninmu da abokan hulɗa. Shi ma a nasa ɓangare shugaban kamfanin na Urano Nicolas Myers ya bayyana farin cikinsa inda ya sanar da zuba jarin makudan kuɗaɗe.
Il inscrit également le principe de l'accompagnement.
Yace za mu zuba jarin fiye da miliyan 40 na dalar Amerika bangarori da dama musamman bangaren ilimi da kuma wasu bangarori masu muhimmanci yayin da muke gudanar da ayyukanmu a Nijar. Za kuma mu bi duk wasu ka'idodin da aka gindaya mana kan batun da ya shafi kare muhalli. Muna fatan tsaftace yankunan da guba ta yi wa illa kuma wannan wata dama ce da tattalin arzikin Nijar zai bunƙasa.
Et financer jusqu'à leur conclusion.
A nasu bangare kungiyar kananan ma'aikata da suka yi aiki da kamfanin na Urano a shekarun baya, hannun kamin sanda suka yi wa gwamnatin Niger ganin cewa a can baya ma kamfanin ya sha daukar alƙawarin ba tare da ya cika su ba. Almugabda shine shugaban kungiyar kananan ma'aikata.
Alƙawarin da suka doka antaka cikin dari su ce kashi 40 ba. Ya kamata a yi hankali sosai da abin da Urano take so kai, saboda wanga abin da Urano take so kai yanzu ba ta ce 25 miliyar za ta ba, za ta cikin region da garin bisa harkar education, harkar wani ne 25 miliyar yau na minini, saboda sun san da ba su yi abin kirki a can ba, kenan yanzu tsalle ne suka yi, kuma su ba su kare can ba, yanzu sun tsalle sun zo kuma sun yi akor saboda su doki imrana, saboda ba su son wani zo ya exploite imu. Mu kuma muna jan hankalin gwamnati da cewa ya kamata a sa ajiba a yi da kyau, saboda kan mu jefa wannan abin daga baya kuma mu inda na sani akan shi.
Jamhuriyar Niger dai na daga cikin kasashe na gaba da ke da arzikin uranium da ake amfani da shi wajen gina tashoshin samar da wutar lantarki da kuma gina makamin nukiliya. Habib Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
Kuma da la a gaida Maryam Dauda da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a garin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotannin mu. Bayan kwashe kusan tsawon shekaru biyu a hannun barayi a cikin daji, ana kan kokarin ganin yadda za a samu ceto yara mata biyu da suka rage a hannun masu garkuwa. Wannan na zuwa ne lokacin da wasu ƙara ɗan mata uku suka shaki iskan inci jiya Litinin. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Fafatukar iyayen yaran da barayi suka sace daga makarantar sakandaren gwamnatin tarayya da ke birnin Yaure a jihar Kebbi na cigaba da yin tasiri domin ya zuwa yanzu. Yara biyu ne 'yan mata kacal suka rage a hannun masu garkuwa da mutane, duk da yake sun kwashe kusan shekaru biyu a cikin daji. Yara 'yan mata 11 ne suka fi daɗewa a hannun masu garkuwa da mutanen, bayan da gwamnati ta yi ƙoƙarin karɓo da yawa daga cikin ɗaliban da aka sace tun daga farko. Salim Kaoje shi ne shugaban ƙungiyar iyayen yaran nan 11 da suka fi daɗewa a hannun masu garkuwa da mutane, wanda ya jagoranci ceto 'yan mata huɗu a watan jiya.
To babu shakka gaskiya ne a jiya mun samu nasarar karɓo guda uku, inda tun farko da muka shaida muku uwaye sun shiga tattaunawa kuma da ainihin domin ganin ainihin wannan yaran su 11 sun dawo. Mun je da niyan karɓo wannan yara guda 11, Allah bai hukunta ba, tashin farko inda muka anso guda hudu. So bayan mun dawo muka ci gaba da wannan aiki a ɓangaren uwaye, inda still Allah ya ba mu sa'a muka sake karɓo mutum biyu. So kuma jiya muka ci gaba inda Allah ya sake ba mu sa'a muka karɓo mutum uku, inda yanzu cikin 11 mutum 9 ne muka karɓo, saura guda biyu. Kuma su kansu insha Allah guda biyun nan muna nan muna magana a kansu, muna tattaunawa ba zai iya ba, insha Allah su ma za su fito.
Da yake wancan karo sun aza muku haraji wanda hakuka nemi taimakon al'umma, yanzu dan da kuka karɓo su ma sai da aka dawo wani abu a karɓo su?
Magana ta an ba da kuɗi ko ba da kuɗi ba yanzu ma bai taso ba, amma dai yanzu alhamdulillahi wannan cigaba da muka samu a gonakin jihar Kebbi ta ba mu ƙwarin gwiwa, ta shigo ana yi da ita, ta taimaka mutuƙa.
Bayanai sun nuna cewa wasu daga cikin iyayen ɗaliban da suka rage a hannun ɓarayi tuni da baƙin ciki da damuwa suka yi sanadin salwantar rayukansu. To koya isalin iyayen sauran yaran biyu da ke hannun ɓarayi yanzu?
Sauran biyun da suka rage uwayensu na nan raye, ni da ke magana nan yata tana daga ciki, sannan akwai shi ma wannan ita ma ubanta na raye. So waɗannan yaran suka rage guda biyu, yata ce da ainihin yar wani shi ma na raye.
Masu bibiyar lamuran tsaro a Najeriya na ganin cewa waɗannan iyayen yara sun nuna bajinta ta jajircewa akan fitowar yaran. Bashir Altene Goyawa na daga cikin masu bibiyar lamuran yaran da aka sace da malamuran rashin tsaro a Najeriya.
Gaskiya dole dai a yi jinjina ga jajirtaccen waɗanga uwayen yara masalan, domin waɗannan uwayen yara su ne ka kaiwa gwamnati suna kaiwa mari kusan fiye da shekara yana bibiye da al'amuran waɗannan uwaye yara, kuma ina bibiye da tarurrukan da suka yi da kuma gudunmuwar da suka bida tsakankanin ɗaiɗaikun mutane da irin ƙaddarorinsu da suke sayarwa, domin ganin cewa sun ainihin hansu yaransu da aga hannun wannan dan bindiga dogo gede wanda yazo har makarantar birni ya wuri ya sace su.
A cewar masanin tsaro, wannan ya kamata ya zama izina ga shugabanni musamman waɗanda ke jiran karɓar ragamar shugabancin jama'a.
Zaman lahiya shine ƙashin bayan ainihin al'umma kowace iri. Wajibi ne su yi unhani da dukkan dubarun su da ainihin unhani da waɗanda suka san abin da ke zuwa kina dawowa cikin al'umma domin su gani waɗannan hayoyi za a bi domin a samar da zaman lafiya cikin al'umma.
A ranar 17 ga watan Yuni na shekara ta 2021 ne masu garkuwa da mutane suka afka makarantar da ke garin birnin Yauri a ƙaramar komarkin Engaski ta jihar Kebbi da sanyin safiya inda suka yi awon gaba da ɗalibai da wasu daga cikin ma'aikatan makarantar waɗanda yanzu su ne yara biyu 'yan mata suka rage a hannunsu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To har ila yau dai Muhammad Nasir bai yi nisa ba, ya sake haɗo mana rahoto akan yadda a Najeriya har yanzu ana samun salwantar rayukan jama'a sanadiyar haɗarin kwale-kwale duk da matakan da mahukunta ke cewa suna ɗauka na magance irin wannan matsalar. Wannan na zuwa ne lokacin da aka ƙara samun haɗarin kwale-kwale da sanyin safiyar yau Talata a ƙauyen Dandeji da ke ƙaramar hukumar Shagari a jihar Sokoto, wanda ya yi sanadin salwantar rayuka wato da ba sa ƙasa da 15. Ga cikakken rahoton.
Wannan haɗarin ya kasance ɗaya daga cikin jerin haɗuran kwale-kwale da ke zama sanadin salwantar rayukan 'yan Najeriya musamman mazauna yankunan da ake da ruwa. Na zanta da wani mutumin yankin da lamarin ya faru a gundumar Lambara a ƙaramar komarkin Shagari, Muhammad Jaɓi Ibrahim.
Haɗarin ya faru a ƙauyen da ake ce ma Dundije cikin gundumar Lambara a ƙaramar komarkin Shagari. Ya faru ne yau da sanyin safiya yau, kamar yadda ka sani mutanen ƙauye a halin yanzu musamman irin wannan lokaci da yake akwai ƙarancin abinci ga jama'a, waɗannan yara ne ƙanana 'yan mata galibin masu zuwa su yi itace su dawo su ce su a wasu su ɗibo ta wasa wasu su yi abin nan. To shi ne jirgin ya yi mayawa ɗaya ya yi mayawa ta biyu to sai wannan abin ya faru, kuma jirgin yana ɗauke da sama da mutum 40 da wani abu. Yanzu dai an samu gawa guda 15 ya zuwa yanzu da yake yanzu ana nan ana ci gaba. Magana ne da ke da kai waɗanda aka tabbatar da mutuwar su suna nan a garkar hakimin Dundiji an aje su. Sannan sauran jirage suna can cikin ruwa suna shawagi ana lalabo sauran yara da kuma waɗanda aka fisuwa da ɗan sauran rai ana tawali'un suna musu abubuwa a tohe-tohe na ruwa da fahimtu domin a ceto rayuwarsu.
Tantoma ƙaramar komarkin ta Shagari Aliyu ɗan tanan Shagari ya tabbatar da aukuwar lamarin.
An ce an samu jan da mutum 15 wani gari ne da aka ce Dundeji. To yare ne haka dai suna kawarsu suna ganyo itace daji kuma sun ɗauke shi matsayin sana'a haka.
Duba da yadda haɗarin kwale-kwale yake ta aukuwa a yankin na Shagari, ya sa gwamnatin jihar Sokoto ta sha alwashin ɗaukar matakai na kare aukuwar hakan, sai dai mazauna yankunan sun ce ba su gani ba a ƙasa.
To da yake ni ba cikin gwamnati nake ba ta ƙaramin hukuma wanda nake sanin abubuwan da ke faruwa, amma dai ina da masaniyan makitarin garinmu shi wanda ake ce ma makitarin jema. Ina tabbata maka ba a taɓa aje wani jirgi nan wanda an na injini ba ko na gwamnati, kuma ina tabbata ma ni ta wurin nan za ka yi kilomita ɗaya faɗin nan kana ta yi cikin ruwa cikin kwale-kwale. Gaskiya babu jirage injimummuka wadatacce, yana yiwuwa an kawo su kan amma dai gaskiya ba su wadata ba. Don kamata a ce maƙetarin Lambara yana da jirgi mai injin cikakke, maƙetarin jema yana da, maƙetarin canjewa ke zuwa Dundiji yana da, maƙetarin gidan magana yana da.
To ko me kan tuma ƙaramar komarkin ta Shagari zai ce akan wannan alƙawalin?
Sai an samar da life jacket da kuma waɗannan jirage ɗin standard jiragen da ya kamata a yi amfani da su.
Dama sakewan ga ƙauyen shi ba wa da ba su ba, kamar jiragen ba su ishi dukkanin yankunan da adda ruwa ba?
Eh ba su isa ba, amma dai mafiya inda aka zirga-zirga.
Masu lura da lamuran yau da kullum na ganin cewa dole ne mahukunta su yi da gaske, su kuwa jama'a su kasance masu bin doka da oda kafin a iya magance irin waɗannan matsalolin. Haɗarin kwale-kwale da ya yi sanadin salwantar rayukan mutane da dama a Najeriya, ko a makon da ya gabata an samu nutsewar kwale-kwale a jihar Zamfara wanda ya hallaka rayukan jama'a da dama. Ko yankin na Shagari an samu salwantar ɗaruruwan rayuka sanadiyar haɗurran na kwale-kwale. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19:31.49 da kuma sace a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba, wato rahoto na musamman.
A yanzu haka dai al'ummar da ke zaune a birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger Nigeria na ci gaba da zama cikin wani yanayi na zullumi da tashin hankali a sakamakon yadda yara ƴan daba da sara suka ke cin karansu babu babbaka a birnin su dai waɗannan ƴan daba da akasarin su yara ne ƙanana ɗan ƙasa da shekaru 15 da rahotanni suka nuna cewa sukan fito domin tarwatsa jama'a su aukawa shagunan jama'a su kwashe kayan su sannan da kwacen waya da kuma saran jama'a babu gaira babu dalili da makami al'amarin da yasa birnin na Mina ya zamo birni mafi hadari a fadin jihar Niger wasu daga cikin mazauna garin na Mina da ke zaman fadar gwamnatin jihar sun bayyana yadda suke ji akan wannan al'amari
sunana Muhammadu Hafiz daga Mina muna ji muna ta gani kawai za su zo su samu mutum ko a keke na te ko ina tafi a kasa ko cika waya in yi magana kawai su sami hiuka abin ya rusmurse yadda za mu yi da wannan lamari ya fi karfin mu kuma an ce kar mu dauki doka hannu mu da muna son mu dauki doka hannu mu an ce ba za mu dauki doka hannun mu ba idan suka farfasa mutane ko kai kama gudu kamar ana yaki
yanzu ku nan da kuke sai da kayayyaki a nan bakin titin mobile ku sukan zo su auka muku ne
sukan zo kawai da hazusa ka sun to su uku ko su biyu ko su hudu wani wasu kuma ga sun to da yawa kowanne ya zare adda da gariyo da waye su da ki kowa ka kudi ko ka waya
a sunana Muhammadu Rabi Ibrahim to tsakane da Allah mu lalle mu ne mazauna Mina wanda yake ina alfahari da inda Allah ya kawo ni ina nan sun ga aban titi wanda yake na kai shekara kusan 30 da wani abu shekaran jiya ma DTO na nan sun ga ya kira mu mun zauna mutum ga wani kafa na matsalolin kuma anan ma nayi bayani tsakane da Allah muna kwana cikin damuwa da bakin saboda koda anguwa zaka idan har ka ga yaran nan su koda ba za su yi maka komai ba idan ka gita wurin su sai an saka ta shi saboda gaskiya muna cikin damuwa da gidajen mu da wuraren sana'o'in mu da wani abu kuma damuwar mu mu abun bakin cikin mu da yake dukkan mu musulmi ne abin yana mana ciwo gaskiya muna kira tsakani da Allah yaran nan su ji tsoron Allah su gyara wannan dabi'u nasu su sani fa wannan guda daya ne in ya riga ya kurce kuma ya riga ya kurce saboda haka ni yana da cikin abin da zan tsokaci akan wannan
sunana Shaibu ina zama a Maitimbi ne dan ka bar bakin Flamingo gidana na nan daga nan kafin wurin injection din anguwar Roka kai ai mu wannan ba sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sabida a wannan ya zama to ya wuce ma istilahi ya so mun to wani abu ne na annoba dan wannan abu idan ba dauki mataki ba nan gaba to wallahi tallahi sai dai Allah ne kiyaye abu ne an koma ana shiga gidajen ku ana muku fashi da makarantu a kwace ma waya da wuka a soke ka a shiga shagunan mutane akwai wani mai shayi na nan kusa da mu bala'in da ya same shi mu kan da muka yi asibiti zamanin zai rayu ba shigowa suke ba dare ba rana a zo a sassare mutane a kwace mutane kaya muna kuka ga gwamnati dan Allah da annabi zo sa mana hannu a taimaka mana sabida wannan abin ya wuce sannan ƴan anguwa ya wuce sannan jama'a ya mu bar Allah da madaraka ne ko muna jira magana da Allah zai rama wannan lamarin
wannan matashin dai da ya bukaci a saka ya sunan sa ya ce ƴan daban nan fa sun san su kuma sun san har gidajen su a saboda haka dabara ta rage ga mai shiga rijiya
Allah lazi la ilaha illa huwa sunni domin mun san su mun san gidajen su mun san iyayen su kuma muna farin ciki shi kanshi wannan ciyaman ya san gidan kowane munafikin yaro da mugu ya san kuma gidan ubansa kowane
to su ma dai uwayen mu mata sun ci matsalar na ci musu tuwo a ƙwarya ga abinda wasu daga cikin mata da ke zaune a birnin Minan ke cewa
sunana Mrs. Long kuma ina zaune ne a nan bayan Brighter area. To gaskiya irin wannan abubuwan da faru a cikin ƙwaryar garin Mina ba mu jin daɗin shi. Abin da matasa suke kwata-kwata babu daɗi. Kai matashi wanda addini ma da kai ne yayi alfahari sannan a ce kuna irin waɗannan abubuwa. Kana akwai wata rana wani mai keke nafi ya ɗauko wasu bai san da irin matasan nan ba. Muka ga ana rigima zan wuce muka tsaya. Shi ya mai keke nafi ɗin nan ya ɗauko bai san da irin garin nan a ciki ba. Suka kwace mu wasu waya suka gudu. Ƙarshen ta mutanen nan suka ci kwalan mai keken nan fa. Suka ce ai da haɗin bakin shi yace shi da yake sana'ar shi ya za a iya san su to kaga ne amfanin fa'ida irin wayannan akwai wasu iyayen da a yanzu haka ina tabbatar maka sun ma kunna yaran ne a daki sun ma hana su fita saboda sun san cewa gashi ana bin yaran nan ana kaman su to an ce za a yake duka saboda kowa ya shiryu kaga ai ya kamata ne duka da mu da gwamnati mu tashi mu taimaka
nuna na Hajiya Ladiji Abubakar ina nan Shano ne bayan police secondary to a takaice dai gaskiya mina tun asalin mina dai ba san shi da tashin hankali ba sannan ya kasance kuma yara ba su da da'a bisa ga mi bisa ga iyaye tuntun uwa idan ka ga yaro ya gagara uwa ne in uwa ta ce kaka tashi daga nan wurin ba ka da izinin da zaka fita ko kuma yaro ya fita ba da izinin iyaye ba to sai ya zo ya kasance kuma yaran ne suke zuwa su nemo su ba ma iyaye kaga ba za su samu bakin fadin wani magana ba to shi yasa abubuwa ya gurtance kaga ba ya da dadi sannan shi jahar Neja kuma ba san shi da haka nan ba mu da muna roƙa ne mutane manya-manyan da ya kamata su sa mana hannu su sa mana hannu sannan duk wanda ya aikata mugun aiki a hukunta shi
tuni dai hukumomi a matakai daban-daban na jihar Niger suka ce suna daukar matakai na ba sani ba sabo akan waɗannan matasa da akasarinsu suna zaune ne a gaban uwayensu Muhammad Nasiru Manta komanda ne na kungiyar tsaro ta ƴan banga a jihar Niger
duk wani dan ta'adda yana tunanin cewa in aka ce da aka kama shi zai je gidansa ya boye to mu kuma mun lashi takobi kamar yadda mai girma chairman na karamar hukuma na Chanchaga local government Alhaji Aminu Ladan wanda ya tabbatar mana da cewa wannan gwamnatin nasa za a samu zaman lafiya a Chanchaga local government gabaki daya mu kuma mun yi mashi alƙawarin cewa in Allah ya so ya yarda za mu kawo zaman lafiya a jihar Niger har Chanchaga local government din ya kuma dauki sati guda mu kuma muka dauki kwana uku shi yasa muke so mu nuna ma gwamnatin jihar Niger cewa Allah ya kawo mana chairman mai kishi kuma muna riga na lashi takobi a matsayina na commander na vigilante na jihar Niger duk wanda muka je muka kama shi zamu kama shi in kuma muka je bamu tarar da shi ba zamu kama ubansa domin mu gurfanar da shi a gaban yan sandan Najeriya domin su ci gaba da bincike irin nasu dokoki da suka saba da shi duk wanda kaga na kama da ni da jama'a na mai laifi ne domin babu yanda za a yi in doke ka kawai in yi kam in kama ka kana tafiya haka kudin ai ni ba mahaukaci bane mun san su saboda ai in muka kama mai laifi zai je nuna mana dan ta da dan uwan shi kuma mu doko sa mu kai ga hukuma in kuma muka je ba mu samu mai laifin ba za mu je mu kama uban saboda uban yana daya daga cikin wanda ke sponsoring din yara domin su kama ta'addanci dole ne mu kama shi har in ya kasance shi mutumin kirki ne ba zai bari yaron shi zama mutumin ba babu inda ba mu ba da karfi a jahan nai a cancan ga lokal gamban gaba daya a matsayin ka na dan jarida mai bincike mai gadin gulungu ai daga kwana uku nan da muka bada zuwa yau baka ga mina ta yi shiru ba to in Allah ya so ya yarda kamar yanda muka dau alƙawari in Allah ya so ya yarda sai mun kawo zaman lafiya a jahan Niger ina nan muna aiki dare da rana lungu lungu ko yanzu maganar nan da nake yi da kai yanzu na tafi ne inda aka ce wai suna na a tsaunuka nan suke boyewa yanzu na tafi da tawaga na mu tabbatar da cewa duk wanda muka kama a cikin a saman tsaunuka nan dukka sai mun tattara su
a yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda wannan mataki zai yi tasiri ta yadda mazauna birnin na Mina za su samu salama Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar ai wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta Hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar alasa mu dace
kuma saurari yanzu kuma sai shirin wasanni a takaice
wasanni a takaice
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar ta yau da karawar kungiyoyin da ake ganin su ne ɗaya daga cikin su ke iya lashe kofin ƙwallon ƙafa na zakarun Turai na wannan shekara tsakanin Real Madrid ta ƙasar Spain da ta lashe wannan kofin har so 14 a ɗaya kannun da kungiyar Manchester City ta Birtaniya ɗaya gefen da ke neman lashe kofin Champions League ɗinta na farko a wannan shekara. Kungiyoyin da ke gab da tashi a halin yanzu a Santiago Bernabeu na ƙasar Spain za su sake karawa su ta biyu a ranar 17 ga wannan wata na Mayu a Etihad Stadium na ƙasar Birtaniya. Karawa ta biyu ta Champions League ta ƙwallon ƙafa ta zakarun Turai ta wannan shekara 2023 za ta haɗa Milan AC da Inter Milan dukkan su na Italiya a San Siro a Italiya a gobe Laraba idan Allah ya kai mu. Za a gudanar da wasan ƙarshe ko final na Champions League na ƙwallon ƙafa na club zakarun ƙasashen Turai na bana a Istanbul a ƙasar Turkiya a ranar 10 ga watan Juni idan Allah ya kai mu. A wani labarin na daban baba Lionel Messi a ɗazu-ɗazun nan ne ya karaita labarin da kamfanin dillancin labarun ƙasar Faransa AFP ya bada a sanyin safiyar yau inda yake cewa Lionel Messi zai buga kakar ƙwallon ƙafa ta baɗi a ƙasar Saudi Arabia. A dai yau ne da sahe kamfanin dillancin labarai na ƙasar Faransa AFP ya samu labari daga wata majiya kwakwara na cewa Lionel Messi ya amince da wani wagegen kwantaragi da duniyar ƙwallon ƙafa ba ta taɓa ganin irinsa ba daga wani club na Saudi Arabia. Sai dai baban shi ya ce babu wani club da sun kai magana da shi ko za su magana da shi gabanin ƙarshen kakar bana ta wasan ƙwallon ƙafa ta bana inda za a zo ƙarshen kwantaragi tsakanin Lionel Messi da club ɗinsa na yanzu cewa da Paris Saint-Germain na ƙasar Faransa a ranar 30 ga watan Jun idan Allah ya yarda. Shi ko club ɗin ƙwallon ƙafa na Faransa na FC Nantes da ke magagin yiwuwar faɗawa a rukuni na biyu na ƙarshen kakar bana ta ƙwallon ƙafa a yau ne ya bada sanarwar korar kocinsa Antoine Kombouaré kasancewa club ɗin na matsayin na 17 a yanzu haka a teburin wasannin ƙwallon ƙafa na Ligue 1 na ƙasar Faransa. Idan muka kankare da jamhuriyar Nijar ko ana mako na 17 na Super League na ƙwallon ƙafa na wannan ƙasar inda USGN Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta shaka shi banza da biyu a hannun AS Douan ta Kostom. AS Fantas Kuzoji ta 1-1 da AS Nijelek ta wutar lantarki. Olympic Football Club ta shaka shi 1-2 a hannun Liberty Football Club dukkan su na wambrin yamai. GS Tawa a Tawale da birnin Adar ta yi 0-0 da ita da AS Gard National de Niger. 0-0 aka tashi tsakanin AS Police ta 'yan sanda da Salis Sporting Club a can wambrin yamai a Kokana da Jangwarzo ta Maradi a Arlet a jihar Agadez an yi 1-1. Sai kunnan doki ba wanda ya ci kwallo tsakanin Irana a Arlet da Espoir ta Zandayar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Madalla yanzu kuma sai takaitaccen labarai. To a takaice hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da 'yan Sudan 700,000 suka kaurace wa gidajensu tun bayan barkewar rikici a watan da ya gabata tsakanin bangarorin sojan kasar biyu da ke neman kawo madafin iko a kasar da ke arewacin Afirka. Sabon adadin wanda hukumar kula da kaurar jama'a ta Majalisar Dinkin Duniya da ake kira IOM ta fidda a yau Talata ya lanka fiye da na mutum 334 da hukumar ta ce sun guje wa matsugunansu a makon da ya gabata. Hukumar ta IOM ta ce karin 'yan Sudan 100 sun tsere daga kasar. Fitar sabon alkalaman na zuwa ne kwana ɗaya bayan da wakilan bangarorin da ke fada guda biyu suka yi wata ganawa a rana ta uku a birnin Jidda na kasar Saudiya. An dai tattaunawar ne da nufin ba da damar kai agajin jin kai ga dubban mutanen da ke bukatar abinci matsuguni da kuma kayan jinya a birnin Khartoum da sauran garuruwan Sudan bayan shafa sama da makonni uku ana gwabza fada.
To masu sauraro baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana.
yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa, sai kuma Dadi Balawe da ya bada umarni, da kuma injiniyan mu na yau, ni ce Amina Bahari Auna, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku. A kasance lafiya.